Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 10 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafatar su ga Sarfilu da kanin labarai.
Akwai kusan mutane miliyan 134.7 a faɗin duniya da suka kamu da cutar coronavirus. A cewar cibiyar Jam'iyyar Hakkin. Masu sharhi sun ce Rasha na ƙara sayar da makamai ga sojojin Myanmar da kuma tsayawa tsayin daka tare da madugun juyin mulki. Amurka da Iran sun amince da tattaunawa zagaye na biyu na tattaunawa kai tsaye a Vienna a mako mai zuwa don ƙoƙarin dawo da juna cikin yarjejeniyar nukiliya ta 2015.
To, kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji wani rahoto na musamman kan shirin kakkafa cibiyoyin yada muhimman bayanai ga al'ummomi a yankunan karkara a Najeriya. Za a ji cewa wasu 'yan Nijar mazauna Najeriya sun ce tunda hankula sun fara kwantawa. To, sabon shugaba Bazoum Mahamat ya maida hankali kan batun tsaro sauran abubuwa sa biyu baya. Idan mun kada gane kuma, za a ji wani rahoto na musamman. Kan yadda yawan ba haya a waje da kuma gefen teku ko ruwa a wasu sassan garuruwa a Afirka ke yaɗa cututtuka da wasu matsaloli. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma Babu Makeri na tafa da shirin adawa lafiya. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Akwai kusan mutane miliyan 134.7 a faɗin duniya da suka kamu da cutar coronavirus. Cibiyar coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta rawaito da safe yau Asabar. Amurka ta fi kowace ƙasa yawan sabbin kamuwa da cutar da mutane miliyan 31, sai Brazil mai mutane miliyan 13.3 da kuma India mai mutane miliyan 13.2. India ta samu sabbin kamuwa da cutar da ya zarce na kowace rana a cikin kwanaki biyar a jere. Yau Asabar, ma'aikatar lafiya ta ba da rahoton sabbin kamuwa har mutane 145,384 a cikin awanni 24 da suka gabata. Likitocin aikin gaggawa na Burtaniya sun bayar da rahoton cewa sassansu na ganin kwararren marasa lafiya waɗanda suka ce suna ciwon kai kuma suna cikin damuwa game da allura AstraZeneca da aka yi musu, bayan rahotannin da ke cewa allurar na iya zama sanadiyar daskarewa jini da ba kasafai ake samun irinsa ba. Masu sharhi sun ce Rasha na ƙara sayar da makamai ga sojojin Myanmar da kuma tsayawa tsayin daka tare da madugun juyin mulkin Myanmar General Min Aung Hlaing. Kawancan da suka ce zai ƙara burin manufofin ƙasashen waje na Moscow a duk faɗin kudu maso gabashin Asiya ta hanyar sayar da makamai nan gaba. A halin yanzu, shugabannin akalla ƙungiyoyin 'yan tawaye ƙabilu 10 sun bayyana goyon bayansu ga masu adawa da juyin mulkin ƙasar. Anthony Davis, wani mai sharhi ne kan harkokin tsaro da ke tare da ƙungiyar Jen a Bangkok, ya ce Moscow a fili tana son ta ƙara danƙon alaƙarta da sojojin Myanmar da ake kira Tatmando ta hanyar tallace-tallace da farko ga sojojin samanta, yayin da take son haɓaka alaƙa da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya ko Asian, ƙungiyar tattalin arzikin yankin. Amurka da Iran sun amince da tattaunawa zagaye na biyu na tattaunawa kai tsaye a Vienna a mako mai zuwa don ƙoƙarin kawo da juna cikin yarjejeniyar nukiliya ta 2015. Amma Iran ta dage kan cewa sai an cire dukkan takunkumin da Amurka ta kakaba mata, kuma Amurka ta yi gargaɗin cewa irin wannan bukata na iya haifar da koma baya. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka wanda ya magana da manema labarai a ranar Juma'a ya ce tattaunawa kai tsaye za ta ci gaba a tsakiyar mako mai zuwa a babban birnin Austria. Jami'an diplomasiyyar Amurka da Iran sun kammala taron farko na ganawa a safiyar yau, inda masu shiga tsakani daga tarayyar Turai ke isar da sakonni tsakanin ɓangarorin biyu. Tattaunawar ta fara ne a ranar Talata tare da Iran, waɗanda suka haɗu da Burtaniya da Faransa da Jamus da China da Rasha, da kuma sauran waɗanda suka rattaba hannu akan yarjejeniyar ta 2015 wanda aka fi sani da Joint Comprehensive Plan of Action da waɗancan manyan ƙasashen duniya biyar da ke ganawa ta daban da wakilan Amurka. Yarjejeniyar JCPOA ta yi kira ga Iran da dakatar da ayyukan nukiliyar ta da za iya amfani da su wajen samar da makamai dan neman samun sauki daga takunkumi daga kasashen duniya. Amurka ta janye da yarjejeniya a cikin shekarar 2018 kuma ta fara kakaba takunkumi kan Iran a ƙarƙashin shugaban ƙasar na wancan lokacin Donald Trump wanda ya soki yarjejeniyar da magabacinsa ya tattauna da cewa ba ta yi abin da ya kamata ba dan dakatar da ɗabi'ar Iran. Iran ta rama a shekara guda daga baya ta wuce iyakar ayyukan nukiliyar ta na JCPOA.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku wata hira ta musamman da babbar jami'a a hukumar nan mai kokarin kakkafa cibiyoyin yada muhimman bayanai na kawo cigaba a yankunan karkara a Najeriya. Malama Hadiza Umar wadda ta yi ƙarin haske ma wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari kan abin da ake ciki.
A kokarin da take na bunƙasa sha'anin fasahar sadarwa a tsakanin 'yan Najeriya, hukumar NIDA da ke bincike tare da bunƙasa sha'anin fasahar sadarwar a ƙasar ta ce ta kullo da sabon shiri domin tabbatar da cewa 'yan Najeriya a yankunan karkara da birane sun sami ilimin da ya kamata a wannan fanni na fasahar sadarwa. Ajiya Hadiza Umar da ke zaman shugabar sashen hulɗa da jama'a da sadarwa ta hukumar ta yi ƙarin haske dangane da sharɗin da suka shimfiɗa na ganin cewa al'ummu sun sami cibiyoyin da ake kafawa don ilmantarwa tare da horas da al'umma akan sha'anin fasahar sadarwa a sassan ƙasar Najeriya baki ɗaya.
Dade da muka fara mu muna zaba sai muka gane cewa wanda aka suna ba sa appreciation abu saboda ko an ji an ba su ne ba su san kuma muhimmancin shi ba, so yanzu sai aka zo aka ce aka ci to a daidai a bari idan sun nema sai a ba su. Ko sarki ne ke gari suna iya rubutu akan leader din su akan cewa suna buƙatan irin wannan cibiyan, so idan dai har sun zo an zo an nema ya nuna akan cewa ana buƙata sai a je sai a samu su. To in muka ba da wannan irin gudumawa din nan a ko community saka ko makarantu, to dama muka kula da ƙauyuka garuruwa makarantu da jami'o'i duka ne. Idan muka ba da wannan irin gudumawa din to dama muka kula musu da shi shekara daya mu tabbatar akan cewa komai yana aiki, sun fara jin dadin aiki da abubuwa. To in suka gane amfanin shi kaga ko ba wuya za su kula da kayan su. To idan muka gama wannan shi sai mu ba su sai a ce okay to yanzu sai ku san yanda za ku kula da shi. To kaga cikin wannan shekara daya in ma kamar community ne ko ni local government za su iya tashi budget din wani shekarar da za a shiga Allah ba sai saboda za su samu yadda za su shiga ba da biya kaman wani abin da internet connectivity din nan muka tashi sai mu za mu biya na shekara daya ne. To ka gani in har suna da abun sun sace okay to next year kuma ni da za ta janye hannunta, to kaga za su yi making provision su sa a budget da sauransu so da su samu har masu ko ma ba su in suna da ma'aikatan da su ringa kula da wurin sai su sa ko ba su da wani ƙwararre wanda zai kula da wurin da ringa ma horarwa don suna amfani da wurin suna horarwa ma sai su kaga sai su nema su dauke shi aiki.
To idan na fahimce ki idan kuka gina wannan kuka dau ɗawainiyarsa na tsawon shekara ɗaya ko wani abu mai kama da haka su al'ummar garin da aka kafa wannan cibiyar ake damka ko kuma ana mika shi hannun karamar hukumar da wannan ƙauyen yake ciki ko wannan yanki yake ciki
a inda akwai kamar ko haƙi ne in kamar ƙauye haka na haƙi ne in kuma kamar cikin local government ne yanzu ana danka ma hukumar karamar hukuma ko chairman din na local government a lokacin saboda shi ma ya gama kuma sai hannun over ma wani, so ana dankawa ko a wurin hakimin ko sarki ne ko kuma chairman saboda su cigaba da kula da
wai kuna ya bibiya misali bayan kun mika su din kuna ya bibiya ku ga bayan wani lokaci ku ziyarta a kai ranga
ana zagayawa wasu suna da challenge din ana ba su shawara yadda za su yi wasu kuma abin ya fi karfin su sukan dawo suka da su ceto a da Allah a taimaka musu.
Baya ga haka Hajiya Hadiza Umar ta ce hukumar ta NIDA ta horar da matasa a matakai daban-daban a kan ilimin fasahar sadarwa. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Masana ilimin kimiyya na kayan tarihi a Masar sun gano wani tsohon gari mai shekaru sama da 3000 wanda aka malashi da gidajen tubalin laka da kayan tarihi da kayan aiki na zamanin Fir'auna. Fitaccen masanin ilimin kimiyyar kayan tarihi Zahi Hawass ya ce wata tawagar Misr ce ta gano garin da ke ajiye daga agwaki a lardin Luxor da ke kudancin kasar. An bi diddiginsa ne tun zamanin tsohuwar Masar lokacin da ke karkashin sarki Amenhotep na uku na daula ta 18. Kasashen waje da yawa sun nemi wannan birni ko ba same shi ba a cewar Hawass cikin wata sanarwa na Alhamis. Garin wanda aka gina a gefen kogin Nilu ya kasance mafi girma a tsarin gudanarwa da masana'antu na masarautar Fir'auna a cewar shi. A shekarar ta gabata masu binciken kayan tarihi sun fara aikin tono abubuwa a yankin inda suke neman ɗakin ajiyar gawawwakin sarki Tutankhamun. Koyaya a cikin makonni sanarwa ta ce masu binciken kayan tarihi sun gano tubalin laka wanda a ƙarshe ya zama babban birnin. Bangunan birnin har ma da ɗakunan cike da kayayyakin amfanin rayuwar yau da kullum an same su. Daga ƙarshe Amurka na zargin Rasha da ɓoye hakikanin manufar rundunarta ta sojoji a kan iyaka da Ukraine biyo bayan tuntuɓar da ta yi da ƙawayenta game da ƙara tashin hankali a yankin. Jiya Juma'a jami'an Amurka sun ƙi bayyana takamaimai kan nau'ikan sojojin Rasha da suka gani suna taruwa a kusa da yankin na Ukraine. Amma sun bayyana ayyukan Moscow a matsayin tsokana da dagula lamura, suna watsi da ikirarin cewa kowane motsi yana da alaka da atisayen soja. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya faɗa manema labarai a ranar Juma'a cewa ba mu tunanin cewa ƙasar Rasha tana nuna gaskiya game da abin da take yi.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wannan karan ma a Najeriya inda wakilinmu a shirin Oyo ta kudu maso yammacin Najeriya Hassan Umar ke dauke da rahoto kan matsayin wasu ƴan Niger kan sabuwar gwamnatinsu da kuma bukatunsu da shawarwarinsu. Hassan gare ka.
Ni dai aka zabi shugaban kasar Niger Bazoum Mohamed kana aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasar Niger. Har yanzu ƴan Niger mazauna Najeriya na yin murna tare da nuna fatan su ga sabon shugaban kasar.
Sunana Alhaji Junaidu Mai Shayi bashin kasuwar shanu Ibadan. Alhamdulillah masha Allah wala quwwata illa billah. Shugaban kasa Muhammadu Bazoum dama shugaba ne wanda ake mai kyakkyawan zato a kasar Niger kuma Allah shike bada mulki kuma ya bashi. Saboda haka mu yayan Niger da muke nan waje cikin Najeriya muna mishi fatan alheri. Ubangiji Allah ya shige mishi gaba akan wannan mulki. Allah ya rika mishi dan alhurma a nan Al-Qur'ani. Duk abinda ake jin tsoro game da mulkin shi Allah ya yi maganin sa. Abinda ake so ya tabbata na alheri ga kasar mu Niger Allah ka tabbatar da shi.
Me kake son ku gani ga wannan sabon shugabanci na Bazoum Mohamed a Niger?
Abinda muke so mu gani ya faru ga kasar mu yana da yawa amma number one abinda muke so ya maida hankali akan tsaro. Domin duk kasar in aka ce babu tsaro haraka ta lalace babu shugabanci. Kuma da ruwan sha da asibiti da wutar lantarki wanda talaka zai ji dadi tana lokacin da yake kamfe yana neman shugabancin nan irin alƙawuran da yawa talakawa to yayi kokari ya cika musu.
Me zaka ce a game da dangantaka a wannan sabon shugabanci tsakanin Najeriya da Niger?
Ai Najeriya da Niger dama kasa ce guda. Mun ji labarin Turawa mulkin mallaka ne suka raba Najeriya da Niger kaman dan gogo ne da dan kawu. Najeriya da Niger haka take ya hada dankon tsaro tsakankanin shi da shugabannin Najeriya a bakin iyakoki.
Sunana Muhammad Bankana daga nan Ibadan. Murna nayi murna amma na daya don Allah bisa ga Qur'ani nan da ya rance ya tabbatar da ya rance wallahi rantsuwa ga musulmi yana kama mutum kuma ya bar kabilanci ba a son kabilanci ga shugabanci kowa nashi duk ɗan adawa waɗanda ya kama ya sake su shi an magana in yana son gaskiya a cikin labari ne
ko akwai wata fata daga kacewa sabon shugaban kasar Niger Bazoum Mohamed?
Fatar da ni kai mai tahi tsaye Allah ya sa kasar nan ta hita cikin jerin kasashe da aka ce tahi kowa ce kasa ta dauke a duniya. Ina roƙo ne kuma don Allah don Annabi ya sake ɗan adawa nan sannan in ba a yi da su kasa ba a samu zaman lahiya.
Me za ka ce a game da dangantakar Najeriya da kasar Niger a wannan sabon shugabanci na Bazoum Mohamed?
To lalle ina fatan alheri a ciki wannan tsakanin Niger da Najeriya. Mun san tabbat duk ɗaya ne kasar Niger duk abin da ya samu Najeriya ya samu Niger.
Mustafa, Niger to gaskiya ina miki murna da yasa an kai zabi an kare lahiya lume da fata alheri zuwa gare shi da ci shugaban kasa.
To menene fatan ka gare shi kuma?
Fatana da shi mu matasa ne muna aiki ne mu ƴan Niger fatana da shi saboda an yi ne muna aiki na cikin Niger ba mu iya zuwa ko ina ba sai mun zo wani waje ba ba sai mun zo Najeriya ko kamar ko tare ba haka.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana inda wakilinmu Ridwan Abbas ya aika mana da wani rahoto na musamman game da yadda ake yawan ba haya a waje a wasu sassan Afirka musamman ma bakin ruwa da bukatar da ke akwai ta hukumomin da abin ya rataya a wuyansu su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen wannan kyamatacciyar al'adar kamar yadda wani jami'in al'umma kasar ta Ghana yayi. Ridwan Abbas gare ka.
Abdul Mumin Isa ya bukaci mambobi su tabbatar an gina wuraren yin ba haya wa masu hayan gidajensu.
Well, this is to unveil a signpost that we have put here to signify that at ages.
Wannan don bayyana misalai ne da muka gindaya nan su nuna cewa a injesiya mun ayyana rashin yin ba haya a fili a bakin tekunanmu. Saboda haka duk wanda za a samu yana yin ba haya a kewaye bakin teku za a kama shi a gurfanar da shi mai yiwuwa a daure shi gidan maza in har ya kasa biyan tare da aka ci shi. Saboda wannan yin ba haya a fili na kawo matsaloli iri-iri wa unguwanni da kewayenmu. Don haka ya zama wajibi a gare mu mu zage damtse wurin yaki da wannan mummunan ɗabi'a. In ka kewaya gidajen unguwanninmu ba tsofaffin gine-gine kaɗai ba za ka tarar babu wurin yin ba haya har sababbin gine-ginen za ka ga an yi gini ya kai ya kawo amma babu wurin yin ba haya a ciki. Don haka ba za mu iya rayuwa cikin lokaci da ya wuce ba. Saboda haka hukumar za ta tabbatar muna tafiya da lokaci kowa ya san haƙƙi da ke wuyansa. Babban jami'in zartarwan ya bayyana cewar abta ga baki daya ba maganar wurin ba haya kadai take yi ba. Akan haka an baiwa duk masu gidaje wa'adin wata uku kowa ya gina wurin ba haya a gidansa ko su fuskanci kushin hukuma.
For me, the era of public toilet should be over. If a family is putting a public toilet, that is for
ni a gani na lokacin maganar wurin yin ba haya ta jama'a ya wuce. Hukumar na gina wurin yin ba haya na jama'a wannan saboda mutane da ke kan hanya ne matafiya ko baki dangane da matsaloli da ake fuskanta na tsafta. Za ka yi mamaki cewar unguwar Injetiya ta riba ci 35 amma daga dukkan alamu da yawan su na jan kafa ga dai baki daya ungunni dake kusa da bakin tekuna. Hakan ya sa nace kamata yayi kowa ya san haƙi dake wuyansa kar kawai musawan majalisar ido. Dan haka nan da watanni uku mun sake kewayowa duk wanda za a sama yayi kunnin uwa shegi na lahira zai fi shi jin dadi. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashi Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ritwan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani abun fargaba ne da ya taso a Ghana inda tsakanin watanni ukun farkon wannan shekara mutum 777 suka rasa rayukansu abinda ya jefa al'umman kasar cikin tashin hankali. Isa Ali na wata kungiya mai zaman kanta ta VAL da ke fafutukan kare hatsari a birnin Accra ya mana bayani dalla-dalla akan wannan alƙaluman. Kai tsaye bari mu mika ma Isa ya ci gaba da bayani akan wannan batun.
Na farko sanin ce alƙalman da sun ka fito biyu yanzu haka na watanni biyu cikin shekaran da kenan January da February na uku ne wasu dai sun kai kare alkalman su dai ne ka samu shi sarihin something nan amma mun ka duba alkalman da ma'aikatan yan sanda na Ghana kenan sun ka fito da shi na nufin cewa kama cikin watanni biyu an samu hasari mota 2,560 hasarin da an ka samu kenan cikin watanni biyu to cikin wannan hasarin an samu mutane mutane masu tafiya a kasa da mota ta buge su kenan su ma adadi 2,766 2,766 kenan da mota ta buge su kenan cikin wannan hasarin da an ka samu to nufin da suke gwadawa cewa kaman cikin watanni biyu January to February mutanen da suka rasa rayukansu sun kai 517,517 shine wadanda suka rasa rayukansu cikin watanni biyu kenan to akwai wasu kuma da suka rasa rayukansu cikin watan da ya wuce kenan na March to in an ka hada watanni uku nan duka shi za mu samu shi 700 din da kake gwadawa to kuma in mun ka duba cikin shekarar da ya wuce 2020 kenan sai mun ka duki watanni biyu cikin 2020 shine last year kenan mutanen da sun ka rasa rayukansu bai kai na shekaran gaba abinda kaga ya kawo ban tsoro kuma da bacin rai kenan in mun ka duba 2020 January to February mutanen da suka rasa rayukansu shine 339 so in ka cire 339 da in ka samu da wadanda karin da an ka samu kai zuwa gaban da 200 sama kaga ya kawo damuwa saboda nufin da jama'a ke duba ne da aikin da ake ana so a rage wadanda alkalmani ba a kara ba amma mun ga kaman kari ya zo kai to ya kawo mana damuwa kuma cikin alkalman da suka kawo suna nufi cewa kama cikin wannan hasarin motar da an ka samu motoci shine motocin kasuwa mun ka duba kamar nan muna kiran su turo-turo da manya-manyan bashin na suna kasuwanci
kenan
wadanda sun ka motocin haya kenan 1,581 an ka same su cikin wannan hasari sannan kuma mun ka zo baburu kuma na ciki mutum kenan da nan ake ce musu moto cycle ko okada kasashe shi wasa suka da dama su ma gaskiya ya kawo damuwa sosai wannan baburun da kuma suke ci wannan hasari in mun ka duba alkalmomi su ma sun kai 984 almost 979 kenan in mun ka duba kaman kashi 50% motocin da motocin kasuwanci kenan so kaga kaman wadanga baburan da kuma sun cinci aka same shi cikin wannan hasari kenan
to gwamnati da wasu dai masu hannu da ruwa da tsaki kamar irin ku an dade ana cewa ana kokari akan batun wannan hatsarin motar to hakan yana nufin maganar da mutane ke faɗi cewa ƴan siyasa da mahukunta suna yaki akan cutar da zai kawo musu kuɗi a aljihunsu ne ko dai a'a da gaske ne ana wannan yakin
sai ce baba yakin dai sai ce ana yaki saboda yanzu haka ai kaman jiya haka da nake tafiya cikin wani unguwa sai da yan sanda sun ka saya da ni sun ka tambaye ni takardar da nake tafiya da shi shi da driving license da na cire na gwada musu sun ka dudduba motar sun ka dudduba takardar sai suka ce to in ci gaba da tafiya kaga yan sanda na kokarin su sannan mu man da kungiyar da muke sai kan kanmu kuma NGOs mu ba muna kokarin mu sannan kuma yanzu da dan fari kuma akwai kuma yan jaridu da yan aikin radio kuma su ma sun shiga cikin wannan yaki ana dan kokari amma to kaga
kai batun takardar lansisin ka da abin nan ka san akwai wasu su sukan ce wato a Ghana ba da hankali yake tuki ba da takardar lansis ne saboda da an baka wannan lansin nan shike dan ba a tudanin ya kace an tuki a abin nan da dai an duba takardar lansis alhali ko lansin nan akwai wadanda suke bin barauniyar hanya su samu ba tare da iyawa ba shi yasa me zaka ce game da wannan magana da ake cewa ana tuki da lansin ne amma ba da hankali ba
to ma da Allah daga wannan tambayar ke kuma zamu tashi a mako mai zuwa. A madadin kowa da kowa na sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakub muke rinje ke sallama da ku. An huta lafiya kuma dawo lafiya.
Yanzu kuma bari mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Sakon mu na yau na haɗin gwiwa ne daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani Zamfara da Abubakar Salisu a Rikimi. Masu cewa salamu alaikum muryar Amurka. Hakika muna jajantawa ƴan uwa da iyalan Yarima Philip, mijin sarauniyar Burtaniya, bisa suwarsa da fatan Allah ya baiwa ƴan uwansa da iyalansa hakurin jure wannan rashin. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau mai cewa a yayin da ya rage saura kwanaki kaɗan a fara azumin watan Ramadan, ƴan uwa musulmi da fatan za mu zama masu kyautatawa juna a wannan lokaci domin samun damar sharbar romo da lagwadar da ke cikin watan Ramadan mai tarin falala. Sai kuma sakon Maidugu GTY Kanama jihar Yoruba Najeriya mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Zan fara da karin magana. Duk abin da ya shafi hanci dole ido ya yi ruwa. Muna yi wa al'ummar kasar Benin da Chadi fatan sun yi zaɓi lafiya. Sakonmu na ji ya fito daga Usman Shitu Mahuta mai cewa buɗe sabuwar cibiyar motoci masu amfani da hasken rana na farko a Najeriya wanda aka kaddamar a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto. Wani abun farin ciki ne da tsalle-tsallen murna. Sannan haka wani gagarumin ci gaba ne a bangaren fasaha a Najeriya. Jinjina ta musamman ga hazikin injiniya Jelani Aliyu. Da fatan Allah ya sa wannan ci gaba ya amfani Najeriya da ma kasashen Afirka baki daya. Amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya. Masu cewa muna tur da Allah wadai da kisan da ƴan bindiga suka yi wa sojoji 15 a Benue. Da fatan gwamnatin jihar Benue za ta zage dantse wajen zakulu ƴan bindigar da suka aikata wannan danyen aikin. Kan su fuskanci fushin hukuma don ƴan baya su shiga taitayinsu. Sai kuma sakon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yoruba Najeriya mai cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Matakin da tsohon shugaban kasa Abdulsalam Abubakar ya dauka na gano tushen rikice-rikicen da ke faruwa a sassa daban-daban na Najeriya da niyyar magance su, hakan abun ayaba ne matuƙa. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Sako na ƙarshe a yau na haɗin gwiwa ne daga Kawo Mai Ruwa Bajoga da Abdullahi Bature Bajoga da Salim Muhammad Isa duk a Bajogan. Masu cewa duk wani mai rai wata ran zai zama gawa. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika kasar Burtaniya ta yi rashin mutum gwarzo hajiki mai son ci gaban kasarsa da ma kasashen nahiyar Afirka. Don haka muke miƙa jajenmu ga al'ummar Burtaniya da iyalan Yarima. Allah ya ba su hakurin rashin Yarima filin. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu kuma a madadin Sarfilu Hashin Gumel wanda ya tsaya ni gabatar da shirin, da Hailu Hailu wanda ya hada da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Cigar bake muku fatan alheri. Wassalam.